This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata shi ce kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, daniya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jumai Ali. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa sanatoci daga babban birnin tarayyar Najeriya sun kai ziyara gani da ido a jihar Adamawa. Kana ku ji yan jam'iyyar PDP na ci gaba da bada matsaya mabambanta game da hukuncin da kotun zaben sauraron ƙararrakin zabe ta bayar game da zaben jihar Taraba. Idan muka tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya, ku ji yadda wata kungiya take agazawa wajen tattara zakka domin ganin an baiwa masu ƙaramin ƙarfi. Kana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Somalia, Nicholas K, ya ce sannu kan hankali al'amura sun fara ingantuwa a ƙasar. Mr. K ya yi wannan furucin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da aka yi a kan ƙasar Somalia. A jawabinsa na ƙarshe da ya gabatarwa kwamitin bayan ya shafe fiye da shekaru biyu a zaman wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, Mr. K ya ce an samu ci gaba sosai a ƙasar. Ta gusa daga rudamin da ƙasar ta yi fiye da shekaru 20 tana fama da shi. Ya ce yanzu ƙasar ta Somalia tana fuskantar matsalolinta ne a zaman ƙasar da ke farfadowa maimakon wadda take wargajewa. A yayin da Mr. K yake bayyana wasu daga cikin nasarorin da ƙasar ta samu cikin 'yan shekarun da suka shige, baɗi idan Allah ya kai mu shekara ce da za ta yanke shawara a fannoni da dama. Ya ce zaben da za a shekara ta 2016 tamkar jarrabawa ce na ganin ko ƙasar za ta iya ci gaba da farfadowa. Kuma ya ce tilasta a yi wannan zaben a kan lokaci a kuma tabbata kowane ɓangare na ƙasar ya samu wakilci fiye da zaben da aka yi a shekara ta 2012.
Jiya Litini, ministan harkokin wajen Burundi, Alan Nyamitiwe, ya musanta cewa tarzoma ta yi kamari a ƙasarsa. Ministan ya faɗa wa wani taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ta faifan bidiyo daga Bujumbura babban birnin ƙasarsa cewa galibi komai ya lafa kuma 'yan ƙasar suna gudanar da harkokinsu cikin lumana. Ya ce akwai wasu unguwanni a babban birnin ƙasar da ake aikata laifuka, to amma kuma ya bayyana tababa game da furucin wakilin kungiyar kasashen Afirka da ya nuna damuwa cewa tarzoma tana bazuwa a ƙasar. Ya ce ba kamar jita-jitan da masu hamayya da wasu kafofin yaɗa labarai suke yayatawa ba, ƙasarsa bata cin wuta. Mista Nyamitiwe ya ce akwai wasu laifuka da ake aikatawa domin jawo hankalin duniya, amma ya ce ana tunkarin su. To amma wakilin kungiyar kasashen Afirka, Tete Antonia, ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kamarin tanzoma da take haƙƙin jama'a da ake a ƙasar sun sa kimanin mutane 1000 mai tan arcewa zuwa ƙasashen Tanzania, Rwanda, Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙoƙarin da suke na samun hanyoyin tunkara ko kuma magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya. Ganawar da suka yi a fadar White House an yi ne bayan da Prime Minister Isra'ila ya bayyana rashin goyon bayansa ƙarara ga yarjejeniyar shirin nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka ƙulla da Iran. Shugaba Obama ya ce za su tattauna ƙungiyar ISIS da ƙungiyar Hezbollah da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da suke kai hare-haren ta'addanci. A wani labarin kuma, wani jami'in sojan ƙasar Jordan ya harbe Amerika guda biyu da wani ɗan ƙasar Afirka ta kudu a jiya Litinin, sannan ya kashe kansa. Wannan al'amari ya faru ne a harabar cibiyar horon 'yan sanda a birnin Amman. Kafofin tsaro sun ce jami'in sojan na Jordan ya kuma raunana aƙalla mutane biyu a cibiyar da ke musakar a gabashin Amman, babban birnin ƙasar ta Jordan. A shekara ta 2004, Amurka da Jordan suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar kafin sansani ko kuma cibiyar horar da jami'an 'yan sandan Iraq. Daga baya yunkurin ya haɗa da horon jami'an tsaron Falastinawa.
Jami'ar shugabawa masu hamayya Ansun Shi na National League for Democracy ta sama ta kasar Myanmar, wato Bama kenan, ta lashe kujerun farko, abinda ake sa ran zai zama gagarumin nasara ga jami'ar zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar Lahadi. Jiya Litinin, jami'an zabe suka ba da sanarwar cewa jami'ar National League for Democracy ta lashe kujeru 12 na majalisar wakilai a birnin Yangon. An ba da sanarwa a sakamakon farko a hukunce jim kaɗan bayan an Ansun Shi ta bayyana imanin cewa jami'ar ta ce za ta yi nasara. Ta yi wannan furuncin ne a jawabin da ta gabatarwa magoya bayan jami'ar a harabar headquarters jami'ar NLD a birnin Yangon. To amma ba ta ayyana kai tsaye cewa jami'ar ta ce ta yi nasara ba. Hawa kuma Ansun Shi ta yi kira ga magoya bayanta da kada su harzuka 'yan takara da suka sha kaye. Mai magana da yawun jami'ar NLD Win Hatton ya faɗa wa 'yan jarida cewa jami'arsa ta lashe kashi 70 daga cikin 100 na kuri'un da aka kaɗa a duk faɗin ƙasar bisa sakamakon da suka samu ba a hukunce ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa, inda 'yan majalisar dattijai su kai ziyarar yi wa 'yan jihar Jajan harin da ake ta kai musu musamman 'yan kwanakin nan. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ne dai kusan karo na uku da 'yan majalisar dattawan Najeriya ke kawo irin wannan ziyara na duba nasarorin da ake samu yanzu dangane da yaki da masu tada ƙeri baya na kungiyar Boko Haram da kuma halin da al'ummar shiyar Arewa maso gabas ke ciki. Yayin wannan ziyara, bisa jagorancin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Senator Ali Ndume, 'yan majalisar su ma ziyarci asibitin tarayya wato FMC Yola don duba halin da waɗanda harin ƙunar baƙin wakin da aka yi kwanakin nan ya shafa, wanda yanzu haka ma ke kwance ana musu jinya, inda 'yan majalisar suka masa bala'ir ne an daga darajar wannan asibiti zuwa asibitin koyarwa, wato teaching hospital, gani irin taimakon da asibitin ke badawa a yanzu.
A Hausance dai kamar yadda na bayani, mu 'yan majalisar dattawa ne muka zo a madadin majalisar tarayya don mu zo mu yi ma jama'an Adamawa jaje akan abin da ya faru, kuma mu ga wayanda suka ji ciwo. Anan kamar yadda na faɗa a Turance, kuma mu nan da muke 'yan majalisar dattawa muna da sanin akan cewa wannan asibiti ya kamata a karama shi a daga shi ya kai wato girman ko kuma matsayin teaching hospital. To a zaman mu 'yan majalisar dattawa muna alkawari akan cewa za mu yi aiki akan kudirin da ya kafa wannan asibitin don mu tabbatar akan cewa an daga shi zuwa matsayin teaching hospital. Yola ko Adama ya kamata sana da teaching hospital mu za mu ga basu goyon baya 100%.
Don farko a jawabinsa, shugaban asibitin Professor Awal Abubakar ya bayyana wa 'yan majalisar ne irin kokarin da suke yi na taimakawa batun da yake haska kafa wata gidauniyar tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, inda ya ce kulli fana biyan kuɗin sabulu. To kowane ƙarin haske shugaban asibitin zai yi ga dai Professor Awal Abubakar.
Dukansu da suke zuwa muna ba su magani, kuma in har ya kama sai ai musu aiki duka ana yi ba a karban kokobo har su tafi. Tunda abun ya fara muna hakan nan, amma dai akwai taimako, mun samu taimako daga su nema su daga jiha, gwamnatin jiha, da akwai international rescue. Sannan kwanan nan akwai victim support fund, su ma sun zo har sun za su ba da wani gudumawa. Amma wanda ya zo da irin wannan duka, duk abin da ya kamata ana yi musu, kuma ba a tambayansu kuɗi.
To sai dai kuma yayin da 'yan majalisar dattawa ma ke kammala wannan ziyara na gani da ido, wasu na ganin ma fa akwai buƙatar su ma al'ummin da suka koma ake tunawa da su. Honorable Abdulrahman Abubakar, ɗan majalisar dokokin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabar Mobi ta Kudu, ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram, ya ce akwai buƙatar sake lale na yadda ake ba da tallafin da ke tsayawa a sansanonin 'yan gudun hijira.
Za ka ga an ɗibi tawaga an zo sai a je camp inda ake tara mutane su ba shi bane abun da ya kamata mutane su zo su je wuraren nan su waye da waye da waye suka sha wahala su waye waye su aka kwace mun a dan settle mutun ko dai amma yanzu haka abubuwan da aka kashe akan visitation kawai a zo a je a ga camp don a je a gina wuraren da aka rusa shine damu ba wai a zo ana kada shinkafa da wake ana kawo burgo ana kawo yelishin wanda ko diga Abuja wani su diga majalisu suna zuwa kwanakin ba deputy senator president ya zo gaba daya yanzu wani senatorci sun zo gaba daya wani su an yi bomb gwamnati ya je waya ya zo kaga ba shi bane abun da ya kamata mutanen da suka jikkata suka sha wahalan nan su ya kamata so ba wani abu aure su
Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan
ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu kai
ya san girma ya san yabo
haka
mu zo mu ga alƙali abu
ai da ya matsayaka Abubakar a dauki batun mai gaskiya mai
daya gode ya waje
aya matayyak Abubakar a dauki batun mai gaskiya mai
daya gode ya waje ya yaji ma da walwali ya ga girma sai Abu mu zo ga alƙali Abu
mu zo mu ga alƙali Abu
ya ga girma sai Abu
mu zo
ga alƙali Abu
mu zo mu ga alƙali Abu
ya ga girma sai Abu
Kai alƙalin Mariki Abubakar ko kan ku fada mani na sani na fi ku sani
na da
fada Kai alƙalin Mariki Abubakar ko kan ku fada mani na sani
na fi ku sani na da
fada Kun ka aisha gulbi ya tike in ba kowa ko ka iya ko
ba ka ganga ka
kwa Kun ka aisha gulbi ya tike ko ba kowa ko ka iya
ko ba ka ganga ka kwa
alkali na da wuyar karo ko wata wahala ka yi ko wa aje wani alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aje eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a ji ƙarshen zamani bina ki amali na jandamu abu hukumul kanu
mana ai magana ta kwakwai
bina ki amali na jandamu abu hukumul kanu
mana ai magana ta kwakwai
to kara shagal har yanzu ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma mu yanzu na agogwa ce karfe 2:13 bari mu je babban birnin tarayyar Najeriya inda shugabannin jam'iyyar PDP har yanzu suke furta ra'ayi game da hukuncin da kotun sauraron ƙararraki ta bayar game da zaben jihar Taraba ga Nasiru Adamu Elka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
masu murna na ci gaba da yi haka nan masu kushe sakamakon hukuncin kotun ƙarar zabe ta Taraba da ya ba wa sanata Jummai Alhassan mana gudanar da tarukan nuna rashin gamsuwa da hukuncin tuni da jam'iyyar PDP ta bakin kakankinta Olisa Metu ta fitar da sanarwar zargin gwamnatin APC da kutsawa harkar kotun don kwace jihar Taraba kazalika ma PDP ta ce san bata yadda da yadda alƙalan suka gabatar da hukuncin ba al'amarin da ke nuna bambancin ra'ayi helkwatar PDP mataimakin kakakin jam'iyyar Barisa Abdullahi Jalo ya ce PDP na mutunta kotu
sai an bi hanyoyi duka inda aka samu akasi sai mu PDP mu zauna sai mu fito da alƙalumanmu da bayanan lauyoyinmu me yasa aka yi kaza bayan ga abin da ya kamata to sai mu ba ku bayani amma a yanzu kotun farko ta yi hukunci muna da kotuna biyu na gaba mu ce mun yanke hukunci muna zargin wani PDP ba za ta yi wannan ba in kuma an faɗi haka ina gani akwai kura a ciki
wato ya nuna dai Olisa Metun nan naku yana faɗan abubuwan da ba matsayin ku bane ko yana yi muku shiriri ta harkar kafan labarai
a'a mai gidana ne
ka tambaye shi.
A nasu bangaren wata kungiyar ƴan sa kai ta Taraba, wato Taraba Volunteer Group da ke mara baya ga gwamna Darius, na ganin harshen damuwa shi da hukumar zabe. Ga kakakin kungiyar Eric UJ Yohana.
Maganan primaries mun yi primaries a Wadata House, the full delegates daga Taraba State. Ni na ji wajen as an observer, ina na a Wadata House daga lokacin da aka fara har lokacin da aka gama. Akwai jami'in INEC a wajen.
Amma sun je kotu sun ce san su ba su san da cewa kun yi wani zaben fidda gwani da ya fidda shi Darius.
Ɗan INEC na Taraba ba? Wanda suka je kotu a Taraba, ɗan INEC na Taraba ne cewa ba a yi primaries a Taraba ba. Amma ɗan INEC na Abuja sun san an yi primaries a Abuja.
Eric, kana nufi akwai bambanci tsakanin INEC na Taraba da na Abuja kenan?
To abunda National ta yi magana ai kaman mutum ne wanda ya je university. University ne take da izini ta baka certificate. Ta baka certificate cewa kai ka gama. Dan sai malamin ka yazo ya ce ai baka yi makaranta ba. Sai a bi decision na malamin ka. Wanda suke da right su janye wannan certificate INEC ne as an organization, not an individual. Wanda ya je na ya magana madadin sa na individual ne.
Dattijan siyasa a Taraba Sanata Abubakar Tutare yana ganin hukuncin kotun bai dace shafi zaman lafiya a jihar ba. Yana nuna damuwa da fitinar Bukari da ta haddasa rasa rayuka.
Barawo da aka kama shine barawo. Mu an mana sata, an yi mana ba daidai ba, mun je kotu kuma kotu za ta tabbatar. Su ma da sun je kotu, kotun za ta tabbatar musu ko za ta taimaka musu akan maganan gaskiya. Don kotu yanzu kai Najeriya yau abin da ke ci shine maganan gaskiya. A rayuwa akwai abin da zai tada hankali. Randa wani yake cikin tashin hankali, ranan wani kuma yake cikin nasuwa da walwala da jin dadin abin da ya faru. Wanda suka tada hankalin su a Taraba su ne mafi karanci.
Yanzu dai za a zuba ido nan gaba a ga yadda hukuncin kotun ɗaukaka ƙara zai kasance, wanda ba mamaki zai kai har ga kotun koli. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja.
Taimaka Rabbana ya zallaka tete yan zamani. Ko bada kida a san ku nai ko doka kidan ku daidai da ku sha a nan duniya ga sai rabbana ko bata fi a da bamban don Allah ko bata fi a da bamban. Na so ta fi ku ta zama guda kusan sha a nan duniya wuya ne.
A can jamhuriyar Nijar ku, mutane 85 ne na kashin farko da suka amfana da zakan da wata kungiya mai zaman kanta take tattarawa domin a baiwa masu dan karamin karfi. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Magidanta 85 ne ɗan raba naka wadata mu, wannan kungiyar mai zaman kanta dake yakar talauci da ake kira Odes ta rarrabawa zakar. Ibrahim Salisu shine babban magatakardar kungiyar, ya kuma yi mana ƙarin bayani kamar haka.
Wannan zakka da muka rarraba tana cikin ayyukan mu na ONG Odes. Saboda mun ga alamun jama'a suna so su bada zakka, amma wani bai basu sai ta kamata a bada ta ba. Mutum ya bada miliyan 2 yanzu yace mu fara magani, tunda shi da mai yadi na so bada zakka yana bada ta kasasuwa. Muka ce tun ma ni jirma na bukata, tunda mu duka musulmi ne. Mun tattara jama'a zango mutum 85 ta fara daga jika 20 abin da ya kaji kadari.
An dai rarraba zakar ce a garshen jagorancin wani malamin addini Islama mai suna Sheikh Abbas Ibrahim, wanda a cikin jawabinsa ya bayyana cewa fitar da zakka na taimakawa wajen yakar talauci.
Hidda zakka sune cewa ai kokowa da talauci. Mun ga talauci wani illa ne, wani aibi ne a cikin al'umma. Rashi na sa mutum ya saida mutuncin shi. Rashi na sa da gaskiyarka ka zama makareci. Saboda haka muna sa murya zuwa ga masu hannu da shuni insha Allah su kawo nasu gudunmawa, kuma ai koyi da irin wannan onje insha Allah.
To daga bisani na samu zantawa da wasu daga cikin talakawan da aka rarrabawa zakar, waɗanda suka bayyana farin cikin su kamar haka.
Sunana Yakuba Garma, sai in ce Allah Ubangiji ya saka musu da alheri. Wannan ONG gaba su kai ga aikin da ta tsara. Muna fatan Allah Ubangiji musulmi duka ya ci albarkacin wanga ONG su ta kawa.
Malam Habibu, farko dai muna godiya ga Allah da wannan kungiya ta ONG wanda suka mana Allah saka da alheri. Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri, ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan kasa tamu.
Ramatu Mumini. Mun yi mata godiya kwarai kwarai kwarai. Ita ce tattunanmu cikin talakawa, tare tattunan su cikin talakawa. Muna godiya ma kungiyar nan tasu, Allah ya kara ta.
Kungiyar dai ta Odes ta ce za ta ci gaba da tattara zakara wajen masu hannu da shuni domin rarrabawa mabukata. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin nan Germany, shi jirgin nan Ingila, to ja kada da Italia in ya dan kauka ya kajiya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin ga laina shin ga labintin
to haro yau muna cikin jamhuriyar Niger din inda tsohon shugaban kasar Muhammad Usman kuma shugaban jami'ar CDS Rama ke ci gaba da bayanin dalilin da yasa so kai ƙara hana su taron da aka yi aka hana su taro a Birnin Zandar a cikin tattaunawa wadda suka yi da Haruna Maman Bako.
To idan an rushe wannan kongare kenan an rushe majalisar koli ta jam'iyya wadda take gudanar da jami'a. Idan an rushe ta wannan kenan an komo biro da kongare na baya kenan shi ke ci har yayin da aka je ga saki wani babban taro na koli na jami'a domin a yi sabon birarruka. To haka doka ta tanada idan shi wannan biro na Zandar an narkas da shi an ce doka ta soke shi to sai a komo biro na maradi na 2007. To in an komo biro na maradi na 2007 in aka duba wake shugabancin wannan jam'iyya Muhammad Usman ni ne shi wannan aboki na wanda ya kirayi renewal ta biro da kuma kongre na jabu da suka yi Satumba na waccan shekara da ta wuce matsayin shi na mataimaki na ne mataimakin shugaba ne. To shugaba iyana bai ba da wakilci kuma bai wani bulaguro bai wata tahiya ba ku a'a shikenan sai ku ce a tunda shi bai kirayi taro ba bari mu kirayi taro yo ai ba haka take ba doka ake bi sai in ce dokoki ake bi da dokokin cikin gida na jami'a da kuma dokoki na ƙasa yawa wannan kongare da suka yi sai muka kai ƙara suka tambaye alƙali ya ce a ai Muhammad Usman ba shi da matsayi na shugaba alƙali ya ce masa a shine shugaba kai ko wannan kai da kanka ai cha kai ne mataimaki na shugaba to kai mataimaki ne na shugaba shugaba iya nan bai bulaguro ba bai tafi wani guri ba bai ba da wakilci ga wani ba lafiyar shi ga iya nan kuka zo kuka yi kirayi taro ba tare da uzinin shi ba tare da yardar shi ba tare da kuma abin da kuka yi ya dace da dokokin jami'ar ku ko kuma ya dace da doka ta ƙasa suka ce iya nan in babu shugaba a yi mataimakin shugaba juji ya ce a Muhammad Usman shi ne shugaba. Na biyu hallo muka ce koti ta duba ta sa ido ta bincika ta tabbatas kuma ta bayyana da cewa CDS Rahama jam'iyya ce ta siyasa wadda take cikin gungu na adawa a majalisa kuma koti ta yi haka ta ce na bincika na gani na shaida cewa Rahama jam'iyya ce wadda take cikin adawa. Abu na uku wanda muka tambaya shine wannan biro a soke shi to lalle akwai wani abu wanda ya kamata mu bada da bamu riga muka bada ba shine shaidal cewa a cikin wannan biro akwai mutane wanda kasancewarsu cikin wannan biro ya sabawa doka ta ƙasa cikin babinta na 16 doka ta jam'iyyun siyasa. Suka ce a to mun yi hada haka, amma ba mu kawo kudirin da ya tabbatar da haka ba. Muka ce babu laifi. To mu fari kenan da muka ɗaukaka ƙara.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu.
Ya san girma ya san yabo,
haka
mu zo mu ga alƙali Abu.
Ai tsaya matsayarka Abubakar, a ɗauki batun mai gaskiya mai
tsaya ko da yawaye.
To madalla, yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Allah da annabi Allah ɗan majalisun Najeriya, shin kukan kun je don ku wakilci talakawa ne ko ko kun je don ku wakilci ƴaƴanku? Saboda mu cire tallafin man fetur, a ce an cire tallafin man fetur a baya, talakawa bai ga amfanin shi ba. Kuma yanzu ake sauran tallafin man fetur da a saura a yi da cire shi. Wallahi sun san talakawa za ku kaɗawa cikin halin ha'ula'i. Saboda a gwada da waɗancan tallafin da aka cire, abinda za a yi matsalarka a fara da su, in sun ji daɗi sai a ci gaba da cire musu tallafin sauran tallafin man fetur da ya rage. Amma mutum bai ga rana ba shi ke zai gwada ma wani wata abin bai yi ba, kada a cire tallafin man fetur na tsaya tsayin daga kuyi magana. Abinda ya dace ga talakan Najeriya ba wai ku je kuna ta shan shayi ba, kuna buga riga a otal otal. Don Allah, don annabin Allah, mun roƙe ku mai magana Bello Alaliwa
ya na cewa za ta ba da Allahu na 2,500 idan Allah ba su mulkin ƙasar nan. To gaskiya dama wannan alƙawari an yi ne bisa kuskure, domin kuwa babu yadda za a yi a zuwa cikin mutum mara aikin yi ko mara sana'a kuma za ka dinga ba shi wani allowance na 2,500. Maimakon haka kamata a dinga a samo musu aikin yi ko da na 7,000 ne zuwa 10,000 a duk wata. Suna matsayin ma'aikata suna yi, ko a samo musu sana'o'i duk sun fi wannan kama-kaman da ake yi. Kuma rahin amincewa da jam'iyyar APC ta yi a majalisa na ba da wannan tallafi, alamu ne na cewa wannan akwai rahin cika alƙawari. Kuma dama an yi campaign ne da abin da ba zai yiwu ba, in ka duba yanayin da ƙasa ta Najeriya take. Nagode Radio Amurka, mai magana Isa Sani mai asuna Garfan Ali, ƙaramar hukumar Kiyawa, jihar Jigawa, Sabuwa Duniya.
Assalamu alaikum
wa rahmatullah. To madallah, kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Somalia Nicholas K ya ce sannu kan hankali al'amura sun fara ingantuwa a ƙasar. Mr. K ya yi wannan furucin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da aka yi a kan ƙasar Somalia. Jiya Litinin, ministan harkokin wajen Burundi ya musanta cewa tarzoma ta yi kamari a ƙasarsa. Ministan ya faɗa wani taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ta faifan bidiyo daga Bujumbura, babban birnin ƙasarsa, cewa galibi komai ya lafa kuma 'yan ƙasar suna gudanar da hidimominsu cikin lumana. Jiya Litinin ne kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙoƙarin da suke yi na samun hanyoyin tankara ko kuma magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya.
To madalla, yanzu anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai can an jima da rana da misalin ƙarfe 4 ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashin Hausa, musamman ita Jummai Ali da ta taimaka min domin gabatar da shirin, da Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Jimmy, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.